Jama'a masu sauraro assalamu alaikum warahmatullah, sannun mu da sake saduwa a wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi da ke amsa tambayoyinku na fatawa a bangarori daban-daban na addinin musulunci, inda ake sauraron amsoshin daga bakin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. Akramakallah, da farko mu ne maka sallama, assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To kamar yadda aka saba ko kuma ake biye da mu a cikin wannan shirin, idan ba a manta ba, a shirin mu da ya gabata malam ya koro gaya mana wadansu ladabba da ake so a kiyaye yayin azumi. Insha Allah malam zai dora domin gabatar mana da wadannan ladabba. Akramakallah.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da daukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu biye da mu a cikin wannan shiri namu, muna bayani akan wasu sunnoni da ladabba da ake so mai azumi ya kiyaye waɗanda za su ƙarawa azuminsa inganci da kuma samun lada. Waɗannan sunnoni da ladabbai guda tara ne, wanda a shirin da ya wuce mun yi bayanin guda ɗaya shine yin sahur. Abinda yasa muka ƙarfafa magana akan yin sahur, saboda hadisai da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ƙarfafawa da yin sahur. Zamu bada hadisi hudu daga cikin wannan, kuma da wasu mutane da suke ganin su ba sai sun yi sahur ba, hatta kamar suke ni bana sahur. To muka ce sahur wani dalilin da yasa baya yi makara ce. Wani kuma sai yace in ya ci sahur cikinsa yana kumbura, ko kuma in yayi sahur baya jin dadi a ranar, da haka ya fi son kawai da daddare in ya kwanta bacci kawai in sai ya tashi ya sallah asuba kawai. To muka ce ka farka din dai a lokacin sahur, ko da makalwa ɗaya na ruwa kai dai ba zai cuce ka ba, kuma ka bi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, saboda hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin Anas dan Malik, tasaharu fa inna fi sahuri baraka, ku dinga yin sahur, a cikin yin sahur akwai albarka. To dama me muke nema a rayuwarmu ne? Albarka. Ko abu kaiwa mutum sai ce Allah ya maka albarka, wannan abun yana da albarka. Allah ya bamu ƴaƴa masu albarka, ya bamu rayuwa mai albarka, ya bamu kasuwanci mai albarka, noma mai albarka, kiwo mai albarka, ƙasa mai albarka, iyali masu albarka, komai sai ka ce ko taya abu kai sai ya ce albarka. To kaga albarka abu ne mai daɗi, don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku yi sahur, a cikin sahur akwai samun albarka. Sannan wani hadisi na Amr ibn al-As, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bambancin azuminmu da azumin ahlul kitabu da suka gabace mu shine cin abincin sahur, kamar da yazo hadisin Muslim da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i. Haka na a wani hadisin yana nuna mana koda makwalwa ɗaya ruwa mutum yayi, wato ya kwankwaɗi ruwa so ɗaya ko ya kurɓi ruwa so ɗaya a bakacin sahur ya isa. Yake cewa tasaharu walau bi jur'ati ma'in, ku yi sahur koda da makwalwa ruwa ne guda ɗaya, kamar da yazo hadisin Ibn Hibbana da hadisin Abiyya Ala da wani hadisin na Imam Ahmad da sanadi ingantacce daga Anas dan Malik. Haka nan sahur za a iya yin sa koda da dabino. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni'ma sahurul mu'min at-tamru, ma dalla da sahur din mu'mini a ce ya ci dabino. Muka ce wannan ya nuna mana dabino yana da sunna biyu, ana cin dabino a lokacin buɗe baki, ana cin dabino a lokacin sahur. Wannan hadisi Abu Dauda da Ibn Hibbana suka rawaito shi da sanadi ingantacce. Abu na biyu shine jinkirta sahur din. Bai kamata mu dinga yin sahur karfe 1 dare ko 12 ko karfe 2 ba,
ko da ma in zai kwanta.
Yawa, ko in za a kwanta. Ana so a jinkirta sahur din ya zamo an yi shi dab da ketowa al-fajr. A cikin nan akwai fa'idoji guda biyu. Fa'ida ta farko, bacci ba zai dauke ka ba, za a kira asuba. Kaga mutum ya samu damar yayi alwala da wuri, ya fito masallaci, ya samu jam'i. Wanda wasu za ka ga in ka ci abincin nan kamar karfe 3 da sun kwanta bacci sai jikinsu yayi nauyi. Wani ba zai farka ba ma sai an gama sallar asuba. Wani ba zai farka ba ma sai rana dab za ta fito, wani ma ba zai farka ba sai rana ta fito. To kaga mutun yana azumi kuma ya wulakanta sallah, to kaga ba daidai bane. Ya kamata mutun ya farka ya baccin sa a farkon dare, ya samu can karshe ya farka in zai yi ma irin karfe 3 zuwa 4, ya samu ya nafulfuli addu'o'i ya istighfari ya roki Allah bukatu saboda albarka wannan lokaci. Sannan kuma yana zaune idan sa yana bude a kira sallah, yayi alwala ya tafi masallaci ya je ya sallah. Kaga yayi azumi kuma yayi sallah asuba a jumu'i. To wannan daga cikin albarka wannan kenan. Sannan kuma abu na biyu, mutun ya bi sunnar annabi, ya amsa wannan kira na annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi kira da a dinga jinkirta sahur. Kamar da yazo hadisin Anas daga Zaid bin Thabit yake cewa mun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan manzon Allah ya tashi zuwa ga sallah. Aka ce tsakanin kiran sallah da sahur din naku zai kai kamar gurgudan yaya, sai ke gurgudan yadda zaka iya karanta aya 50. To aya 50 ga mai saurin karatu kuma ayar gajeriya ko doguwa, kaga ba ai wannan bayanin ba. To amma aya 50 daga ƙasa ƙasa dai, kaga aya 50 ba za ta wuce minti 5 zuwa 10 ba. In ko daga sama sama ne inda ayoyin suke da tsawo, kaga zai kai kamar minti 15. Domin izu ɗaya ma kaga yakan kai minti 15 ga mai karatu matsakaicin karatu. Domin shi ma karatun akwai karatun takama wanda ake tafiya a tsanake, akwai karatu matsakaici, akwai kuma karatu mai sauri. Sannan ayoyin ma akwai dogaye akwai gajeru. To saboda haka bai gaya mana ayoyin gajeru ko dogaye ba, amma za mu iya kaddara dai duka dai ba zai wuce minti 5 ba. Har ma a wata ruwa yana cewa gurgurda yadda wannan zai hau wannan sauka. Haka hadisin Unaisa bintu Habib take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ibn Ummi Maktum, wato Abdullahi bin Ummi Maktum, yana cikin ladanan manzon Allah guda hudu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ladanai guda hudu. Akwai Abi Mahzura, ladanin sa ne a masallacin Makka. Akwai kuma Sa'adul Qars, wanda shi kuma ladanin sa ne a Quba. Sannan akwai kuma Bilal da Abdullahi bin Ummi Maktum, wanda su ne ladanan sa a cikin Madina. To waɗannan su ne ladanai guda hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi da Bilal da ibn Ummi Maktum su kullun suna kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallama. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba musu kiran sallah. Bilal shi yake yin kiran sallah farko a mafi yawan lokaci. Ibn Ummi Maktum kuma yayi na biyu. Saboda haka in ka ji muryar Bilal to ka ci gaba da cin abincinka. Cewa kiran sallah farko ne. Domin mun san a cikin salloli gaba daya babu wata sallah da ake mata kiran sallah guda biyu sai asuba. Sai ko juma'a da aka samu a lokacin Usman an kara mata daya. Saboda in kasuwa su dinga yin wanka da wuri suna tafi a masallaci. Amma da cin salloli biyar ita wannan sallar asuba take kadai take da kiran sallah biyu da ikama daya. To saboda haka in mutum ya ji kiran sallah farko cewa dai ya shirya dai an kusa ne. Tsakanin kiran sallah na daya da na biyun ba lokaci ne mai tsawo ba. To saboda haka yace idan ibn Ummi Maktum ya kiran sallah to ku ci ku sha har sai kun ji kiran sallar Bilal. In Bilal ya kiran sallah kada ku ci kada ku sha. To shine wani yake cewa har ɗaya daga cikin mu yakan tsaya ga wani abu na sahur din sa a hannunsa, sai ce wa Bilal dan jira ni tunda shi yake na farko, tunda da yayi wannan shi ma zai je yi. To sai jama'a su rike Bilal ce dan jira mu da Allah mu gama cin abinci. Domin kaga Ibn Maktum shi dama yana kiran sallah ne alfijir ya riga yake to. To sai su ce wa Bilal dan jira mu gama cin abinci. Wato sai Bilal ya dan jira su kamar da yazo hadisi Imam An-Nasa'i da Imam Ahmad ibn Hibban. To haka nan idan mutum ya jiyo kiran sallah, as-salatu khairu min an-nawm, muda mashin ke ya karshe ko. To idan mutum ya jiyo gashi kuma ga abinci a hannunsa yana tsakaccin abinci aka kira sallar nan, to ya zai ya tsaya? Dan na ga wani har ya sa loma a baki ana kira sai ya dada ita. To me ya matsala game da wannan? To an samu hadisi wanda Abu Dawud ya rawaito shi mai lamba ta 2333, haka Imam al-Hakim ya rawaito shi yana nan a cikin Sahihul Jami'us Sagir mai lamba ta 607. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'a ahadukumun nida'a wal ina'u ala yadihi fala yad'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Kaje da hadisin yace idan ɗayan ku ya jiyo kiran sallah alhalin a hannunsa akwai kwanansa, ko a hannunsa akwai modarsa, ko a hannunsa akwai kofinsa, to manzo Allah ce kada ya ajiye shi a ƙasa har sai ya gama cinye abin da ke hannun nasa. Kaga ba a tashi a dafa ko a girka ko a zuba ba, a'a kana tsakaci ne wannan matsalar ta faru, to sai shari'a ta danyi maka adjust saboda tausaya maka mutum ya ƙara cin abincinsa. To wannan shine abin da wannan hadisi ya nuna.
Kenan sai in faro waye tun kafin a kira.
Yawwa, yana tsakacin aka kira, a kula da kyau. Kada wani ya ce mun ce in an kira sallah a ci abinci. Yana tsakaci aka ce kai yanki. Ba wai ya tashi ya je ya dafa ko ya girka ko ya je ya ɗebo a cikin abin nan ba. An ce wal ina'u, wannan jumla ce haliya in ji malaman nahawu. Wato halin kasancewarsa yana tsakacin abinci aka fara kiran sallah. To sai aka ce ya ƙarasa. Ba wai ya tashi ya je ya dafa yanzu ko ya girka ko ya ɗebo ko ya ƙaro ko kuma ya farar da cin ba. Yana tsakaci ne aka kira sallah. Saboda haka sai shari'a ta ga tunda alfijir ɗin bai riga ya gama bayyana ko ina ba, sai shari'a ta yi masa sauki, wato ya ƙarasa cin abincinsa.
To kamar kuma akramakallah da yake yanayin kiran sallar namu, sai ka ji wancan masallacin ya kira sannan bayan ɗan mintuna sannan wancan kira. Idan mutum ya ji an kira a na farko ne hakan zai faru, ko kuwa in shi ba a kira a na kusa da nasu ba zai ɗan dunkin ta.
To idan an samu yawan masallatai masu kiran sallah wanda mutum zai je sallah ai shi zai bi. Kuma da abin bambance-bambancen baya wuce minti biyu minti ɗaya duk za ka ga ko ina an kira. To mutum sai masallacin da za ka shi za ka bi. Yawwa, don shi ne ya baka dama. Kamar yadda in ya tsuke ma shi ma shi za ka tsuke ka bi. To abu na uku shi ne gaggauta buɗe baki. Wasu sukan ce sai sun dawo daga sallar magariba za su yi buɗe baki. To abin da shari'a ta fi so, rana na faɗuwa a yi buɗe baki. So hadisin Sahal bin Sa'ad ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjal al-fitr. Mutane ba za su gushe ba a cikin alkhairi matukar suna gaggauta buɗe baki. Ma'ana suna yin buɗe baki da wuri. Kamar da zuwa hadisin Bukhari mai lamba ta 1957 da hadisin Muslim mai lamba ta 1098. Kaga wannan hadisi da yake cewa mutane ba za su gushe ba suna samun alkhairi, wanda alkhairi dama shi muke nema. Ana cewa Allah ya sadar da mu da alkhairi, Allah ya ba mu alkhairi, Allah ya haɗa mu da alkhairi, Allah ya kawo alkhairi. To ga hanyar samun alkhairi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Haka hadisin Abdullah bin Abi Aufa yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin tafiya yana azumi. Da rana ta faɗi sai cewa wato ɗaya daga cikin waɗanda suke masa hidima ya ce wane tashi ka kwada mana abinci. Sai ce ya Rasulullah ko dai mu ɗan ƙara shiga duhu. Manzon Allah ce kai ca ne ka kwada mana abinci hafsu uku. Sai mutumin ya sauka ya kwada musu abinci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa sannan ya ce idza ra'aytumul layla qad aqbala min hahuna faqad aftara as-sa'imu. In dai kun ga dare ya fuskanto ta nan, to duk mai azumi ya gama azumin sa. Ma'ana da rana ta fadi an ga duhu nan, an ga alamar jan faduwar ta, ba a hango kwanduwar ta ba, to shikenan wato azumi ya riga ya kare. Kamar da yazo a hadisin Bukhari mai lamba ta 1959 da Muslim mai lamba ta 1101.
Malam, to anan idan mutum ya kiyayewa da lokaci din ne ya tabbatar rana ta faɗi ko da bai jikiran sallah ba ya isa ruwa kenan.
Dama ai faduwar rana shi ma ladan ai faduwar rana yake jira. Ya kira sallah ba shar'i ne ba. Sai an kira sallah. Mafi yawan mu da yake kiran sallah din shi ne muke jira, dan shi ke nuna lokaci yayi. Tunda an san ladan ba zai kira sallah rana ba te ba. To amma fa ana samun ladanan da kuma agogonsa yake makara ko kuma yunwa shi ma, sai ka ga ya kira sallah gashi kana gano rana. Dan na sha jin ladanai a wasu gura, a wasu lokuta sun yi kiran sallah kuma suka dawo za su ji ne kiran sallah. Ko aka faɗakar da su cewa fa lokaci bai ba. Musamman a lokacin da ake hazo ko ake damuna, gari ya yi duhu ɗin nan an yi ruwa wajen yamma-yamman nan. To sai a yi ta ganin rana kamar ba ta faɗi da wuri ba, saboda gari ya yi duhu amma rana tana nan rufe ta hadari ne. To kaga a wannan lokacin dole a jinkirta tukunna har sai an tabbatar da faɗuwar rana ko an samu yaƙini akan haka ko zato mai ƙarfi. To sannan in an zo a shan ruwa, ana so mutum ya bi tsarin sunna guda uku. Na farko mutum ya yi buɗe baki da raɗaɓa, a raƙabu dabino ɗanyi. mafi yawa dabinan da muke amfani da shi in banda yanzu da ake kawo mana daga Saudiya bushashe muke amfani da shi irin wanda yake zuwa na buzaye amma wannan mai laushin nan shine rutsaf din
danyen
ko mai laushin in ya bushe shine tamru so da haka dabino yana da matakai wajen guda hudu kafin ya koma bushashen to saboda haka wannan shine wato mai laushin dan mai laushin shine wanda zaka yi saukin taunawa kuma shine wanda ba zai ji maka rauni a ciki ba dan wani mai tauri in ka tattauna ba ji kashi kai da miyo ba saboda haka ka ci abu mai tauri kuma ba tare da ka fara shan ruwa ba amma mai laushin shi aka ku bukata kuma yanzu Allah ya sa saboda order dabinan da ake ta yi zaka ga duk ko ina ana siyar da shi wannan mai laushin wanda zaka ga ba shi da wahalar taunawa to idan ba a samu mai laushin ba sai a yi amfani da bushashen kamar yadda kuma in ba a samu ba sai a amfani da ruwa a nan ruwa kawai aka ce don suna kamar an ce ruwa ana nufin ruwa kawai haka tsuransa to ruwan soko ruwa ne ruwan kunu ruwa ne duk wannan ruwa duk ruwan da za a sha shi wanda shari'a ta amince sharab aka ce saboda haka akwai alma'u akwai sharabu duk abin da za shi alma'u kuma yake banci ruwa ko da an zuba masa wani abu dan yayi zaki ko dan ya salance ko dan yayi dini duk wannan ana iya yi
duk su koko sun shiga ciki
yawa a su koko an shi kauri da yawa kamar ruwan soko kaga shi tsarara ne amma wadancan ruwa ne su ma amma sun yi kauri su yanzu aka ma irin ruwan soko ruwan lemo ruwan
juice
da sauransu kaga wannan ruwa ne amma dai an canza kalar sa yayi zaki yayi sanyi tunda a hadisi yazo ruwan da manzon Allah ya fi so ahabbu sharabu ilaihi alhalwa albarid ruwan da manzon Allah ya fi so ya zama yana da zaki kuma yana da sanyi kuma manzon Allah yana son ruwan daɗi ba son ruwan zafi saboda haka nema da yake akwai wata rijiya a Madina da ruwan ta yake da daɗi can ake zuwa ake dago wa manzon Allah ruwan da zai sha ko da ya koma ga Allah ma ruwan wannan rijiyar da aka ga ya fi so shi aka debo aka yi masa wanka da shi saboda haka wannan yana da muhimmanci mu kiyaye wannan wajen shan ruwa din a yi amfani da wannan damar kamar dai zuwa hadisin Anas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi buɗe baki da dabino ɗanye kafin yin sallah a kula da kyau kafin yin sallah idan bai samu ɗanye ba sai ya ci dabino bushashe in bai samu ba sai ya surɓi ruwa ko ya kwankwaɗi ruwa kwankwaɗa kamar dai zuwa hadisin Abu Dauda mai lamba ta 2356 da kuma hadisin Tirmidhi mai lamba ta 662 kamar da yake a cikin Urwa'ul Ghalib da as-sahiha to sannan akwai addu'a da ake yi wannan addu'a ana yin ta ne bayan an sha ruwa wasu suka tsaya sai sun yi addu'a su sha ruwa ita kuma sai akai indal fitr ba qabla al fitr ba ba ba'da al fitr ba inda saboda haka mutum yana sha yana addu'a a ruwato daga hadisin Ibnu Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya sha ruwa yana cewa zahaba zama'u ka kalman zahaba ai kaga ya wuce ma kenan shirwa ta tafi don ba ta tafi ba ina amfanin addu'a ko ba ta tafi ba zahaba zama'u kaga kishirwa ta tafi ma'ana an sha ruwa kenan wabtallatul uruqu jijiyoyi sun damfasa sun jika to kaga sun sanyaya ai kaga an sha ruwan kenan ko wasabatal ajru insha Allah wato kishirwa ta tafi wato kamar kana roƙon Allah tafiyan mun da kishirwar duniya da lahira jijiyoyi sun damfasa da ruwa sannan lada ya tabbata in Allah ya ga dama
wato kira mutum sai ya kamar ajiye kokon haka ko kwanan
yawa ko yana hannunsa in dai ya sha din to sai ya wannan addu'ar abu na shida da na bakwai karatun alqur'ani da kuma yin darasin sa lalle mu yi kokari ko so ɗaya mutum ya sauke qur'ani a ramadana kullun kai izu biyu zaka sauke qur'ani a ramadana ko kuma in ka dauka kullun ka ba qur'ani awa daya wani malami yana cewa idan kana karanta shafi hurhudu bayan kowace sallar farilla guda hudu guda biyar to zaka karanta shafi 606 a cikin watan ramadana don ka karanta shafi 606 ai da ma shafin alqur'ani bugun maliki fahad shafi 606 ne da yan kai to da ka sauke qur'ani kenan a cikin watan ramadana ko ka bashi awa daya kawai kullun a cikin awa 24 in zaka ba qur'ani awa daya to zaka dinga samun akalla in kana da saurin karatu ma zaka yi izu hudu duk izu minti 15 saboda zaka karanta alqur'ani kullun izu hudu kaga izu hudu so 10 kaga izu 40 kaga an kai so 25 kaga kai so ka biyu kenan a cikin watan ramadana in kuma zaka iya baka da saurin karatu ka bashi awa daya kawai zaka dinga izu biyu kaga an kai kwana 30 kaga ka samu izu 60 kenan in kuma kana ma da saurin da zaka iya yin wato duk sati daga juma'a zuwa alhamis sati guda kai sauka daya kaga zaka samu sauka hudu a cikin watan ramadana in zaka iya kara duk kwana 5 kai sauka daya kaga zaka yi sauka 6 in duk kwana 3 zaka yi sauka daya kaga zaka yi sauka 10 akwai sahabin da yake sauka kullun akwai tabi'i akwai imamu shafi'i akwai masu sauka ma 60 kullun sai yi sauka 2 kada su ba in ramadana yazo hutu suke dauka ba sa komai sai ibada a dama an tara abin da za a ci a ramadana saboda an san wata ne na kwasar gara basa sai mutum ya rage zuwa kasuwa ya rage zaman hira tunda an shekara ana hira an shekara ana zuwa kasuwa ya wata ɗaya kawai zai sa ba za a yawaita kuma ibada ba saboda haka sukan rage su tare a masallaci su tare a gidansu su tare a majalisosin koyon ilimi da karatu saboda a wani imani kafin wani ramadana ne ke wayo to da haka wannan yana daga cikin abu sannan yawan kyauta da alheri dafa abinci da bayar da ruwan sha ga jama'a da yi wa mutane sutura da sauƙaƙa farashin kaya yana daga cikin hanyoyin samun rahama a cikin watan ramadana lalle ɗan kasuwa su ji tsoron Allah kuma su nemi lada su rage wa mutane farashin kaya a cikin watan ramadana kamar da zasu ga abokan zamansu idan bikinsu ya zo na addininsu sukan sauko da kaya to ya kamata mutum in ramadana ya zo maimakon tsada da kaya zai idan na jina cewa kamata su ci zahama abinda zahama fa take nufi matsatsi da kuma turmutsitsi da gosulo to wannan abu da ake yi a Saudiya na cewa alhaji sun zo a ci zahama ba fa addini ne yace ai haka ba mutane ne suke yi ko malamai sun yi tafatawa akan cewa ya kamata lokacin da alhaji ya zo kai kuma ka nuna masa rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji kan mutumin da yake da sauki a wajen siye in ya je siye zai nemi sauki kuma in ya zo siyawa da mutane ma zai yi musu sauki to manzo Allah ya ce kowaye wannan mutumin Allah ya masa rahama to kai kuma dama me kake nema a rayuwarka ne Allah ya maka rahama so da haka mu yi amfani da wannan dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abdullah dan Abbas ya ce manzon Allah a cikin watan Ramadana saboda kyauta sai ka dauka guguwar iska ce ta taso saboda yawan kyauta mutum kuma ya nisanci duk abin da zai ba lalata masa azumi akwai abin da yake lalata azumi amma ba ci bane ko sha kawai surutai ne da ƙarya da giba da annamimanci da alfasha da jafa'i da rigima da musu da kallakalle da karta da caca kallon fina-finai na batsa waɗanda za su sa mutum ya fitar da mazi da sauran irin waɗannan abubuwa duka waɗannan abubuwa bai kamata mutum ya yi su a cikin watan Ramadana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yadda aqawla zuri wal amala bihi fa laysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu wanda duk bai bar fadar zuri ba wato ƙarya kenan da kage da sharri da munafunci da annamimanci da gulma da haddasa husuma da rigima da yawan mutane sharri da yin aiki da wannan to Allah ba shi da wata bukata ta yin barcin sa ko ya bar shan sa ma'ana duk ɗaya ne ko ya ci ko ya sha duk a wajen Allah ɗaya ne to haka ya kamata mu kiyaye wannan kuma yake cewa idan ɗayan ku yana azumi kada yayi wato kwarkwasa kada yayi kwarmato ka kuma ya aikata wawantaka in wani ya zage shi ko ya yake shi ya ce azumi nake yi abu na tara idan wani ya neme ka da fada ko rigima idan wani ya neme ka da rigima ko fada to kada ka amsa masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in wani ya zage ka ka ce inni sa'i ma'ana ka ce azumi nake ma'ana da ba dan azumi nake ba da na rama to wannan shine abubuwa guda tara da ake so mai azumi ya kiyaye
na'am to masu sauraro duka yau ma dai anan zamu kwana a gabatar muku da wannan shiri na musamman na tambaya na gudun ilimi da malam ke mana karin haske akan abubuwan da suka shafi na dubba da hukunce-hukunce na wannan ibada ta azumi da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfane mu abubuwan da muka saurara amin sai lokaci na gaba insha Allah za a je mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen addinin musulunci da wannan gidan rediyo da yake kawo muku shirin da Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kafe da yake daukar nauyin kawo muku shi da ma abokan aikin da suke bada gudunmawa wajen ganin shirin ya zo muku cikin nasara. Habib Ja'far Madobi da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.
من صلى صلاته وصبر سكاته والقرآن حياته من غطانا دينا يا خير البرية أنوار الزاهية ويا الفجر كانت تتنور علينا خصوا بالشفاعة رب العرش ساعة من مكة حبيبي نور فطع في المدينة محمد نبينا نبي نور